الله رب العالمين والصحيح وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وأن مسلاك متالك البركة مسلاك عثمان ابن عفان لكينا قدنقيا أولاً قريمة البركة نكنو أولاً يمتشي ناء سبر يومنا بيرق وتنجماد الثانية هجرر منذ صلى الله عليه وآله وسلم دبو لياد أليه الأولى أربعين دا أكو أولاً كما يكدي ليد تقوس قوتاً ليا ميلادية تا دبو بيو دا أشرين دا بيو أولاً مجلسي نماكو ماكو أولاً مكي كراتو أشكين وانا لتا في ميسونا التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. Wannan shine darasin mu na 203 a cikin wannan littafi, inda zamu yi karatu a cikin hadisin Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu. Yace an Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna rajulaini min ashabin nabiy sallallahu alayhi wa sallam kharaja min 'indin nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi laylatin muzlimatin wa ma'ahuma mithlul misbahayn yudhi'ani bayna aydihima، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. دقى أنس بن مالك رضي الله عنه كتشوا وسو متانيب دابي دقى سهبان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم سمفت دقى وجن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة أوان دلي ميده، ومعهما مثل المصباحين تارد سوء كوي واسو أبو كتن كتن فتلو بدابيو يضيئان بين أيديهما سنا حسكي أغبانسو، فلما افترقا يا عند سوك زور أبوه صار مع كل واحد منهما واحد سيدنتو تارد كوانا ليلة كتكنسو أو كوي بدابيا نوانا حسكي حتى أتى أهله هريزوغ إيالانسا. وانا حديثي كمان عندك وقاني إمام البخاري يافتد شيء أنا كتاب الصلاة باب، أما بفدي سونا باب با بيمسا متاشيا با حكا نياكاوش كين كتاب المناقب أقول عليه ويو يكاوش كتاب المناقب سن يكاوش كتاب مناقب الأنصار. إمام أحمد ياروي توش أقول عليه ودا أكو كين لتاف إنساء المسند، هكذا عبد بن حميد شيما أشكي لتاف إنساء المسند، هكذا النسائي يفتد شي أشكي السنن الكبرى، المروزي يفتد شي أشكي لتاف إنساء قيام الليل، ابن حبان أشكي لتاف إنساء الصحيح، البيهقي لتاف إنساء دلائل النبوة، هكذا البغوي يفتد شي أشكي لتاف إنساء شرح السنة، دا سوران ما لمن حديثي دا ما سرر ويتشوانا حديثي. Wani hadisi kamar yadda kuka gani Anas bin Malik shike bada labarin, yace anna rajulaini wasu mutane guda biyu min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallama daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama. Wadannan mutane guda biyu ambatan sunan su ko sunayen su yazo a cikin littafin sahihu muslim a riwayar sahihu muslim ya zo cewa waɗannan mutane guda biyu sune Abbad ibn Bishr da kuma Usayd ibn Hudayr. Abbad ibn Bishr da Usayd ibn Hudayr. Wadannan sune mutanen nan guda biyu. Wane ne Usayd ibn al-Hudayr ko ibn Hudayr? Akan fadi sunan mahaifinsa da alif da lam al-Hudayr, akan kuma ce Hudayr ba tare da alif da lam ba. Usayd ibn Hudayr ibn Simak ibn Atik ibn Nafi ibn Imri al-Qaisi ibn Zaid ibn Abd al-Ashhal ya fito daga gidan Banu Abd al-Ashhal daga cikin kabilar Al-Aus cikin mutanen Madina Al-Ansar. Saboda haka Usayd ibn al-Hudayr Ashhali ne, Al-Ausi ne, sannan Al-Ansari. Yana ɗaya daga cikin annuqaba wakilai guda 12 da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rada wa mutanen Madina lokacin da aka yi bai'atul aqabati thaniya. Lokacin da aka yi bai'atul aqabati thaniya a wannan dare Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nada wa mutanen Madina wakilai 12 wanda sune a matsayin wakilansa a cikin kabilu guda 2 din nan na Al-Aus da Khazraj. To wana Usayd ibn al-Hudayr yana ɗaya daga cikinsu. Bai samu ya halarta yaƙin Badar ba, saboda lokacin da aka fita yaƙin Badar da yawa daga cikin sahabbai ba su samu fita ba, saboda ba an fita bane da niyyar yaƙi. Yaƙin zuwa yayi aka yi kicibis da shi. Saboda haka da dama daga cikin sahabbai da sun san cewa wannan fita ce ta yaƙi, to da an fita da su. To sai zanto waɗanda suka samu fita ɗin kaɗan ne. To yana daga cikin waɗanda ba su samu fita ba, don haka bai halarci yaƙin Badar ba. Babansa Al-Hudayr ibn Simak yana ɗaya daga cikin manyan shugabanni na ƙabilar Aus tun a zamanin jahiliya kafin musulunci ya zo musu. Akan ce da shi Hudayrul Kata'ibi, ana masa laƙabi da Hudayrul Kata'ibi. Kusan lokacin da aka yi yaƙin Bu'ath, wani yaƙi ne da aka fafata tsakanin ƙabilun nan guda biyu Al-Aus wal Khazraj kafin hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallama, yaƙin da ake kiran shi Yawmu Bu'ath. To shi mahaifin Usayd wato Al-Hudayr ibn Simak shine yake shugabantar ƙabilar Aus a fagen wannan yaƙin. A wannan fafatawar shi aka kashe shi. Saboda haka bai halarci lokacin zuwan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ba Madina. Saboda haka an kashe shi a wannan lokaci kafin hijira da shekara 6, kafin Annabi ya yi hijira zuwa Madina da shekara 6. Kuma mahaifin nan nasa ana lissafta shi da ɗaya daga cikin masu hankali masu faɗa aji a cikin ƙabilar Al-Aus. Bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wa hijira shi da sahabbansa zuwa Madina, ya haɗa wato abotaka tsakanin mutanen al-muhajirin da al-ansar, mutanen Makka masu hijira da mutanen al-ansar masu karɓar baƙi a Madina. Ya haɗa kowanne ya ce, to wane kai ga abokinka wane ne, wane ɗan uwanka wane ne, to kai za ka kula da shi kuma kai za ka ba shi tallafi gwargwadon ikonka. To shi a wannan lokacin kamar yadda Muhammad ibn Sa'ad a cikin littafin At-Tabaqat yake faɗa, shi Usayd ibn Hudayr an haɗa shi da Zaid ibn Haritha. Zaid ibn Haritha bararren bawan Annabi sallallahu alaihi wasallama. Yana da ruwayoyi da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama. Aisha radiyallahu ta'ala anha tana daga cikin waɗanda suka yi ruwaya daga shi Usayd ibn Hudayr. Hakanan Ka'ab ibn Malik, hakanan cikin tabi'ai akwai ruwayar Abdurrahman ibn Abi Layla, tabi'i ne amma bai riski Usayd ibn Hudayr ba. Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah a cikin littafin Minhaj as-Sunnah a cikin mujalladi na 8 shafi na 580 yana cewa wa qad urifa annahu wa ibn ammihi Usayd ibn Hudayr kana min a'zami ansari Abi Bakr wa ibnatihi ala al-ifki. Yana magana akan Sa'ad ibn Mu'adh, sai Ibn Taymiyyah yake cewa kuma hakika an san shi Sa'ad ibn Mu'adh da ɗan baffansa Usayd ibn Hudayr, an san su suna ɗaya daga cikin manya-manyan masu wato goyon bayan Sayyidina Abu Bakar da ƴarsa Nana Aisha lokacin da aka yi mata ƙage lokacin da munafikai suka yi mata kage to yana ɗaya daga cikin waɗanda suka tsaya wajen bata gudunmawa da bata kariya da shi da dan uwansa wanda suke ƴaƴan baffanni wato Sa'ad ibn Mu'adh Ibn Taymiyyah anan yana ishara zuwa ga abin da yazo a cikin sahihaini a cikin littafin Bukhari da Muslim hadisin Aisha da take bada labarin lokacin da munafikai suka yi mata kagen wato zina a wannan lokacin al'amura suka yi tsauri kwarai da gaske damuwa ta cika garin Madina tun daga gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam har gidan Sayyidina Abubakar da sauran gidajen sahabbai kowa ya shiga cikin damuwa da tararrabi da tashin hankali a wannan lokaci kuma munafikai suka samu abun fada suka yi ta yaba didi da zancen suna ta kara masa gishiri to shine Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tashi wata rana a masallacin sa ya hau minbari saboda Abdullahi ibn Ubay ibn Salul wanda shine tawalla kibrahu shi ya dauki wato yake jin ragamar wannan ya da karire to ya cika garin Madina da maganganu miyagu game da Annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalansa to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan minbari yace wane ne zai yanke min hanzari daga wannan mutum Abdullahi dan Ubay ibn Salul ce man ya'zuruni min rajulin balagani azahu fi ahli waye zai yanke hanzari game da wannan mutumin da cutarsa ta kai matuƙa gare ni da iyalaina to a wannan lokaci Annabi sallallahu alaihi wasallam shaida ga iyalansa yace fa wallahi ma alimtu ala ahli illa khaira ba abinda na sani dangane da iyalaina sai alkhairi ولقد ذكروا رجلا ما علمت فيه الا خيرا كما سن دوكو مغانا سن ليقاتا غا واني متوم yana nufin Safwan ibn al-Mu'attal mutuman da ni ban san komai dangane da shi ba sai alkhairi wama yadkhulu ala ahli illa ma'i bai taba shigowa gidana ba sai tare da ni amma gashi sun liqa masa wannan sharri to sai Sa'ad ibn Mu'adh Sayyidul Aws ɗaya daga cikin shugabannin Al-Aws wanda ya fito daga gidan Banu Abdul Ashhal sai ya miƙe tsaye yace ya Rasulullah ana wallahi a'ziruka min ya Rasulullah zan yanke hanzarin ni a barni da shi in kana min Al-Aws darabna unquhu in daga cikin mu mu Aws yake shi wannan mutum ko wane ne shi to zamu sare kansa wa in kana min ikhwanina min Al-Khazraj in kuma daga ƴan uwan mu ne kabilar Khazraj amartana fa fa'alna fihi amraka to kawai ka bamu umarni mu kuma mu aiwatar da umarninka to lokacin da ya faɗi wannan magana ya faɗi kabilar Al-Khazraj sun kabilu ne waɗanda ba ga miciji kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam shine zuwan sa Allah subhanahu wataala ya hada tsakanin su fa allafa baina qulubi to wannan maganar da yayi sai ta motsa Sa'ad ibn Ubada wanda shi kuma ɗaya daga cikin shugabannin kabilar Al-Khazraj ne yana gurin a zaune ya ji Sa'ad ibn Mu'adh yana cewa idan daga ɗaya kabilan ne ƴan uwanmu Khazraj ka ba mu umarni mu kuma za mu zartar da umarninka sai Sa'ad ibn Mu'adh ya tashi yake cewa shi bai ruwaya Aisha radiyallahu ta'ala anha ita ce take ruwayar hadisin take cewa Sa'ad ibn Ubada mutum ne na ƙwarai mutum ne na ƙwarai sai dai a wannan lokacin kishin ƙabilarsa ya fizige shi sauraka wannan kishin ƙabilar ɗin hankaɗo shi sai yake cewa Sa'ad ibn Mu'adh kazabta la'amrullah la taqtulu ƙarya kake na rantsi da Allah baka isa ka kashe shi ba wato inda da cikin mu yake ƙaryar ka kace zaka kashe shi wala taqdiru ala zalika baka isa ma kai hakan ba wato yana ganin cewa in har daga cikin su yake to dan me su ba za a bar su su kashe kayan su ba za a dauko abokan gabar su a da kuma a ce su za su zo su yanke hukunci a kansa wannan shine abin da ya bata masa rai to da ya faɗi haka sai Usayd ibn Hudayr shi wannan da muke magana a kansa shi kuma kamar yadda muka faɗa dan baffan Sa'ad ibn Mu'adh ne ƴaƴan baffanni suke sai ya tashi yake cewa Sa'ad ibn Ubada kadabta la'amrullah kai ma ƙarya kake lanaqtulannahu wallahi sai mun kashe shi fa innaka munafiqun tujadilu 'anil munafiqina kai dai munafiki ne kawai kana so ka kare munafikai ne kana so ka bawa munafikai kariya idan rai ya baci komai ba za a faɗa saboda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mutane ne ba mala'iku bane saboda ka dabi'a irin ta mutane tana tare da su sai dai su walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun duk abinda suka yi na kuskure ba sa dogewa akan su kuma a ci gaba da tafiya ayi ta kokarin jawo hankalin mutum ya kidawowa su idan sun yi kuskure wannan fizgar ta sheidan ta fizge su suna tunawa ko aka tunatar da su to za su dawo kuma su daidaita saboda haka Aisha take ce fata sawar al-hayyani al-aus wal-khazraj sai waɗannan kabilu biyu dukkanin suka yunkuro kowa ya taso hatta hammu an yaqtatilu kamar sa kobre da fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan minbari falam yazal yukhaffidhum yayi ta tausassu yayi ta tausassu hatta sakatu har kowa ya shiru to shine daga nan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bar maganar ba sake daga ta ba to wannan daga cikin siyasar Annabi sallallahu alaihi wasallam yasa baya taba ma munafikan saboda ka ga dai shi Abdullah ibn Ubay ibn Salul an san shine farkon wanda ya fara kitsa wannan maganar shi ya fara dauko maganar ya fade ta shikenan ƴan uwansa munafikai suka zara suka ci gaba da yada ta ta cika gari ta cika Madina to kullun kuma abin yana ta karuwa har aka fara samun wasu daga cikin masu imani wanda ba munafikan ba su ma suka fara gaskata maganar saboda ita ƙarya lokacin da ake ta yawan fadar ta ake ta maimaita ta to ƙarshe sai kaga tana neman ta zama ma gaskiya abu nawa ne a da muke cewa ƙarya ne amma saboda yau maimaita shi yau da gobe mun zo muna kamar mun yarda da abin ba saboda haka nana ta abin da yake ta yi da shi da yaransa ta sa har wasu daga cikin mu'minai ma suka fara karɓar maganar su ma suna yaɗa ta to shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi yunkurin cewa shi ko wannan mutum waye zai yanke hanzarin mu daga kansa saboda haka anan Usayd ibn Hudayr ya fito ya goyi bayan dan uwansa Sa'ad ibn Mu'adh domin bawa nana Aisha radiyallahu ta'ala anha kariya haka nan lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga Makka yawm al-Fath Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu shine yake shugabantar tawagar al-Muhajirun mutanen da suka yi hijira mutanen Makka suna daman Annabi sallallahu alaihi wasallam Usayd ibn Hudayr shi kuma shi yake jagorancin tawagar al-Ansar gaba ɗaya suna hagun Annabi sallallahu alaihi wasallam haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga da wannan runduna cikin garin Makka kuma a lokacin yakin Uhud tutar kabilar Aus ne wacce kowace kabila takan rike tutar ta akan ba da shu ta taga wani shugaba daga cikin shugabannin ta ya rike to a lokacin yakin Uhud shi Usayd ibn Hudayr hal ila shi ke rike da tutar kabilar Aus kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda aka ambata cewa a yakin Uhud bayan an samu wannan ci ba baya musulmi sun fara shiga wani hali ana gudu saboda kafirai sun juyo to yana ɗaya daga cikin waɗanda suka tabbata tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam su je ko ina ba an ce an masa raunuka a jikinsa sun kai wajen guri bakwai na sara da suka da aka yi masa domin tsayawa ya ga ya kare ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ana tuna hadisin Taimama lokacin da nana Aisha radiyallahu ta'ala anha an tsaya an yi rurrumi a wani guri a cikin sahara sai aka zo za a tafi sai ta ce bata ga abin wuyanta ba saboda sai aka tsaya ana ta nema to har lokacin sallah yayi gashi ba a wajen ruwa suke ba kuma ba su tare da ruwa to shi da har ma sahabbai da suke wurin suka yi ta zuwa suna ga Abubakar radiyallahu ta'ala an cewa kaga yarka ga abin da ta jawo ta hana mu mutafi an zo ga lokacin yanzu sallah yayi ma babu ruwan da za mu yi alwala ba kuma wajen ruwa muke bari mu ebo ba kusa da ruwa muke ba to shine sayyidina abubakar ya tafi yana ta wato yiwa ita na da aisha fada akan wannan to lokacin da aka saukar da ayat taimama cewa idan aka rasa ruwa ayi taimama aya cikin suratul ba'ida to a wannan lokaci shi usayd ibn hudayr yaga irin albarkar aisha da wannan albarkar tace a dalilin ta ne Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan ayar ta taimama wacce take bayanin sauki ga wanda ya rasa ruwa yayi taimama ba a ce duk inda ruwa yake sai ya nemo shi ba ba a ce kuma ya hakura da sallah ba a'a yana da damar yayi sallar sa da taimama to shine sai Usayd ibn Hudayr yake cewa ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakr ba wannan ce farkon albarkar ku ba ya gidan ya mutanen gidan Abu Bakr to ku mutane ne da kuke da albarka Usayd ibn Hudayr yana ɗaya daga cikin makarantar da ake lissafa su a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suka yi shuhura da dadin miriya yana daga cikin makaranta masu dadin miriya a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama akwai hadisin da Imam Muslim ya rawaito a hadisin Abu Sa'id al-Khudri cewa Usayd ibn Hudayr wata rana da daddare yana karatu a cikin garken dawakansa dokinsa yana daure yana karatu tarwa yana karanta suratul kafi sai ya ji wannan doki ya firgita ya fara tuba sai ya tsaya da ya ci gaba da karatu sai ya kuma ƙara firgita ya ƙara fitattuma ya tsaya ya kuma karatu haka dai dokin yana ta ƙara firgici yana tsalle sai Usayd ibn Hudayr ya ce sai da ji tsoron akwai yaro na da yake kwanci kada ya shire daga tirkinsa ya zo ya tattake yaro na taƙila ya zanto ajalinsa ya ce sai na tsaya a daidai inda nake karatu sai na tsaya ina tashi na fita sai daga kaina sama sai na ga wani girgiji a sama a cikin wannan jirgin sai na riƙa ganin wani haske kamar fitilu kuma sai suka riƙa yin sama suka riƙa yin sama har suka ɓace na daina ganin su to safiya ta yi sai ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya Rasulullah gashi abinda na gani a jiya ina karatu daidai da maɗaurin wato garken doki na amma gashi abin da ya faru duk sanda na fara karatu sai wannan dokin kuma ya ta zabura yana zabura da na daina kuma sai ya daina ƙarshe kuma na fito sai na ga wannan haske wani girgije mai haske a sama kuma yana ta yin sama ga kuma wasu haske a cikinsa kamar fitilu shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa iqra ibn hudayr wato ci gaba da karatunka yace na ci gaba da karatu sai doki ya firgita Annabi yace ci gaba da karatunka ibn hudayr yace na ci gaba sai doki ya sake firgita Annabi yace iqra ibn hudayr ci gaba da karatunka to shi ne ya gaya masa yace to na ji tsoron yaro na da yake kwance a gurin doki ya balle ya zo tattake shi ya mutu ina fita kuma naga wannan girgije sama shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi tilkal malaika kanat tastami'u laka mala'iku ne suka zo suna sauraron ka walau qara'ta la asbahat yaraha an-nasu ma tastatiru minhum da ka ci gaba da karatu da kawa ta wayi gari mala'ikun sun wayi gari anan mutane ma sun gansu ba tare da sun buye ba wato ya nuna masa cewa karatun da yake yi dadin karatunsa dadin sautin abin da yake karantawa har sun zo mala'iku suna ta yiwo ƙasa wannan girgijen da wannan hasken da yake gani mala'ikun ne suke saukowa suke matsowa da zai ci gaba da karatun har garin Allah ya waye to duk mutane sai sun fito sun gansu a wata ruwaya ta al-Imam al-Bukhari da Muslim da suka rawaito wannan hadisi daga al-Bara ibn Azib radiyallahu anhuma yake ba labari ce wani mutum shi ne na Usayd ibn Hudayr ce qara'a rajulun suratul kahfi wani mutum shi ne Usayd ibn Hudayr ya karanta suratul kahfi wa fid dar dabba akwai wata dabba a wannan gida faja'alat tanfuru sai ta rika zabura fa sallama sai sallame a cikin sallah ne sai ya sallame yana sallabiya fa idza dababa sai ga wani girgije aw sahaba ko wani girgije gashiyatu ta lullube shi to shi ne yazo ga yawa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce iqra fulan fa innaha as-sakinatu nazalat lil qur'an ka karanta ka ci gaba da karatunka ya kai wani natsuwa ce ta sauko dan wannan alqur'ani ana nufin malaiku aw tanazzalat lil qur'an saboda haka wannan yana nuna cewa mutum ne da Allah subhanahu wataala ya bashi dadin murya ya bashi dadin murya yayin da yake karatun alqur'ani har malaiku ma suna sha'awar su karanta saurari karatunsa shin wanda yake banta da Usayd ibn Hudayr ko kuwa ma in yi karatun zai gani saukar malaiku su saurari karatun alqur'ani wannan yana nan tare da dukkan wani majalisi hadisin majtama qaumun fi baitin min buyutillahi yatadarasuna kitaballah wa yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa haffatuhum al-malaika wa ghashiyatuhum ar-rahmah sauraka dukkan inda za a hadu ana karatu to malaiku za su sauko za su kewaye gurin wannan ba khususiya bace ta sahabin nan shi kadai dukkan gurin da za a zo ana karanta littafin Allah ana tilawarsa ana darasinsa to malaiku za su sauko wannan sakina din za ta sauko malaiku za su kewaye waɗannan da suke karatu sauraka da su za a yi wannan karatu duk wani majalisin da za a karanta alqur'ani ayi bitarsa to abin da yake faruwa kenan to amma ganin wannan hasken da ganin wannan girgijen kaga kai ma dai ka san ba haka bane tunda kana yi ba kai baka gani ba ba zan ce ba za a gani ba watakila wani Allah subhanahu wataala ya masa fatahi shi ba ya gani amma dai ba wai ga kowa bane yake faruwa shi dai ya faru gare shi kuma wannan karama ce Allah ya masa daraja ce shi yasa suke ambatar hadisin a cikin darajojinsa karamominsa matsayin da Allah subhanahu wataala ya kai shi to watakila mutum ikhlasin sa da nagartarsa gurin Allah subhanahu wataala ta kai matakin da shi ma zai zo yana karatun kuma ya ga wannan girgije shi ma ya sauko masa ba a ce wannan abu ya takaita gare shi kadai ba amma dai kuma saukar malaiku ba tare da an gansu ba yayin da ake darasi ake tilawar alqur'ani ake darasi wannan abu ne wanda ya tabbata ba ga sahabbai kadai ba majtama'a qaumun annabi ce ko waɗannan mutane inda za su haɗu a masallaci suna karanta littafin Allah to za su samu wannan al-imam at-tirmidhi alayhi rahmatullah ya fitar da hadisi a cikin kitabul jami' da sanadi hasan daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alayhi wa alihi wasallama yake cewa ni'mar rajulu abu bakr ni'mar rajulu umar ni'mar rajulu abu ubaida ibn al-jarrah نعم الرجل أسيد بن حضير النبي صلى الله عليه وسلم ما دل دوان متن أبو بكر ما دل دوان متن عمر ما دل دوان متن أبو عبيدة بن الجراح ما دل دوان متن أسيد بن حضير النبي صلى الله عليه وسلم يمسون يبو يكما حتى شتار ونما ينبا ين الله ديكي نونا مسأي ببا da yake da shi haka na al-hakim a cikin al-mustadrak ya fitar da hadisi da kikkiawar salsala da sanadi hasan daga aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa kana fi bani abdul ashhal thalathatun lam yakun ahadun afdala minhu a cikin gidan banu abdul ashhal daga cikin gidajen kabilar aus a gidan banu abdul ashhal akwai mutane uku da babu waɗanda suka kai su da babu wanda ya kai su yace minhum sa'd ibn mu'ath cikin su akwai sa'd ibn mu'ath sai kuma usayd ibn hudayr sai kuma abbad ibn bishr waɗannan dukan su daga gidan banu abdul ashhal suka fito cikin kabilar aus aisha take cewa to a cikin mutanen gidan babu waɗanda suka kai waɗannan daraja da hankali Usayd ibn Hudayr kamar yadda Zahabi yake cewa ana faɗar cewa mutum ne mai barkwanci yana da barkwanci yana da kuma kyawawan halaye daga cikin irin barkwancinsa akwai hadisin da Abu Dawud ya Fitr, da Tabarani, da Salsala Sahihiya daga Abdurrahman ibn Abi Layla, daga Usayd ibn Khudair, rajul min al-Ansar. Yace wata rana Usayd ibn Khudair yana cikin jama'a yana ba su labaruka daban-daban, ana ta dariya, yana ta musu barkwanci. Yudhikuhum, yana sa mutane dariya, kamar yadda aka san dabi'ar mutum mai barkwanci. To Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gurin fata'anahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'udin fi khasirati, da kai dan kwagiran Annabi sallallahu alaihi wasallam a hannunsa, sai ya soka masa shi a nan din sa kwankwasan sa, irin yayi shiru haka ne ya ishi mutane da yana yi masa haka. Sai Usayd ibn Khudayr sai ya canza, sai ya ce, ya Rasulullahi, a bani dama in rama. To an masa ba daidai ba, ya ce, asbirni ya Rasulullah, ai akirni, ba ni dama in rama. Annabi ya ce, to shikenan sai ka rama. Ya ce, ya Rasulullahi, inna alayka qamisan wa laysa alayya qamisun, kai da riga a jikinka, ni kuma ba riga. To ya fi ne kuma jikinsa abin nan, ka soka mu a jikin sauraka, kai ma sai ka cire rigar jikinka. Farafa annabiyyu sallallahu alaihi wasallam qamisa, sai annabi ya daga rigarsa, ce sai ka rama. Yana zuwa sai rungume annabi sallallahu alaihi wasallam, sai sumbaci daidai gefen jikinsa, ya ce, ya Rasulullahi, innama aradtu hadha, wannan nake so. Da mai, ya Rasulullahi, da mai, ya za a yi? Sahabi ya ce zai rama. To shira maso yake jikinsa ya haɗu da jikin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, ya samu wannan albarkar, sumbaci jikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu albarka. Ibn Taymiyyah yana faɗar cewa a cikin masail na Harb al-Kirmani, masail ɗin da yake rawaitowa daga Imam Ahmad, hakanan Abu Zur'atu Dimashqi a cikin tarihinsa ya ambato, ya yi ishara zuwa ga wannan da sanadi tabbatacci, kamar yadda Ibn Taymiyyah yake faɗa. Ibn Taymiyyah ya faɗi wannan a cikin Al-Qawa'id an-Nuraniyya shafi na 200, da kuma a cikin Majmu'ul Fatawa na 29 shafi na 479, a cikin Har ila yau tarikh at-tarikh na Abu Zur'atu Dimashqi shafi na 443, ta kawo cewa lokacin Sayyidina Umar da shi wannan Abbad abin Usayd ibn Khudayr ya rasu, Usayd ibn Khudayr ya rasu shekara ta 20 bayan hijira, kaga zamanin khalifancin Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu. To ya rasu ya bar ana bin sa basu suka masu yawa, ya rasu wa alaihi 6000 dirhamin daynan, ana bin shi basu suka wajen dirhami 600, dirhami 600. Saboda haka masu bin sa bashi suka zo suna son a fitar musu da dukiyarsu. To yana da gona wacce take duk shekara za a noma abin da za a sayar da shi da dirhami 1000. Gonarsa da ya bari ta dabino da sauran shuke-shuke, in aka noma aka girbe, to ana samun gallata, wato amfanin da za a sayar ana sayar da na dirhami 1000. To makon a sayar da gonar a ce a biya su, sai Sayyidina Umar ya ce, to ba ku yadda wannan gona a danka ta a hannunku, duk sanda aka yi noma aka samu, duk sanda shekara ta aka yi noma, wannan kuɗin da aka samu sai ku riƙe har ku gama karɓar kuɗaɗenku, sannan sai ta dawo ga magada. Sayyidina Umar ya yi masa wannan, suka kuma amince, sai zanto gonar bata fita daga hannun magadan ba. To wannan a taƙaice shi ne taƙaitacciyar tarjamar Usayd ibn Khudayr, wanda lokaci ɗaya suka musulunta da ɗan faffan suka, mai da muka yi bayani a karatunmu na Sa'ad ibn Mu'az, haka lokaci guda suka musulunta. To shi kuma ɗayan Abbad ibn Bishr, wanda shi ma ɗan uwa yake ga duk ƙabila ɗaya suka fito, duk sun fito daga gidan Banu Abdul Ashhal, sannan kuma daga cikin ƙabilar Al-Aws. Shi kuma shi ne Abbad ibn Bishr ibn Waqsh ibn Zughba ابن زعوراء ابن عبد الأشهل شي ما ديه daga cikin manyan mutanen al-Aws kabilar Aws ne kuma shi ya samu halartar yaƙin Badar ba kamar Usayd ba shi ya halarci yaƙin Badar kuma bai yi tsawon rai ba domin ya rasu irar shekara ko in ce an kashe shi yayi shahada irar shekara 45 ne kacal kamar dai Sa'd ibn Mu'az da Usayd ibn Hudayr wadanda suka musulunta a hannun Mus'ab ibn Ubayr shi ma Abbad ibn Bishr ya musulunta ne a hannun Mus'ab ibn Ubayr kuma ya halarci yaƙin Badar kamar yadda muka faɗa kuma yana daga cikin waɗanda suka halarci kashe wannan kasurgumin bai Yahuda da ya addabi musulmi yake ta kullakullan yanda zai kashe Annabi sallallahu alaihi wa sallam a Madina shine Ka'ab ibn al-Ashraf Ka'ab ibn al-Ashraf yana ɗaya daga cikin shugabannin Yahudawa a Madina bayan an kulla yarjejeniya da su akan zaman lafiya to amma ta ciki da ciki suka ci gaba da kullakullan yanda za su ga bayan Annabi sallallahu alaihi wa sallam to Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya fito bayan ya samu labarin irin shirin da suke da shi mummunan shiri karkashin jagorancin shi wannan Ka'ab ibn al-Ashraf Annabi ya samu labari ya ce to wane ne zai gama da wannan mutum a huta saboda fitinar da zai tayar nan gaba sai an rasa ya za a yi da ita to a lokacin akwai Muhammad ibn Maslama da yana da alaka da shi ya ce shi zai yi to a lokacin da ya shirya ya je ya same shi ya nuna masa cewa dai dama ya nemi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi dama zai faɗi abubuwan abinda bai dace ba akan Annabi sallallahu alaihi wasallam amma cikin dabara ce Annabi ya ce ka je ka faɗi ko me kake so ya je ya sami Ka'ab ibn al-Ashraf a gidansa ya je ya same shi ya ce to ya zo ya bashi ya ce ka san mutumin nan kullun haraji yake ta dora mana yanzu ma ce mu ba da wani haraji gashi ba kuɗi na zo ka bani rance wusuki ɗaya ko kuma wusuki biyu wusuki shi ne tuna sa'i 60 ko sa'i 60 ko kuma 120 ya ce a to kai kuma ku ƙyale shi mana tunda yana ta matsa muku ku rabu da shi mana ya ce a ba ma so yanzu mu rabu da shi sai mun ga inda zai kai mu sai mun ga ƙarshensa a dai bar mu ci gaba da tafiya da shi a haka to kaga zai ji daɗi cewa kamar wani ne nasa gashi nan kuma yana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ana yana wani kulle-kulle zai rika samun ma wasu labaran sirri to shine yace to zaka bani jingina inji shi Ka'ab ibn al-Ashraf ce zaka bani jingina yace jingina me zan baka yace zaka bani matanka asan bai hudi yace haba kai da kake da matan da ba mu irinsu a cikin ƙasar Larabawa me za ka yi da matanmu ya ce to ‘ya’ya fa ka ga ‘ya’yanka ya ce haɓa in suka tashi za a riƙa zaginsu a ce an karɓi sa’i 60 ko 120 an ba da su jingina ce zan dai ba ka makamina zan ba ka makamina jingina ya ce to shi kenan ka kawo to wannan daman shi ne abin da yake shiryawa ka ga zai zo da makami kenan yanzu in ya zo ba maganar a caje shi a kwace makaminsa tunda shi ne makamin ne zai kawo a matsayin to suka shirya da akwai wani ɗan abu na'ila kamar tare suka sha nono da shi Ka'ab ibn al-Ashraf saboda haka akhuhu ne min ar-raza to sai ya haɗo kuma da wasu mutane daga ciki akwai shi Abbad ibn Bishr akwai Abu Abs ibn Jabr wanda za mu zo mu yi maganar sa shi ma a nan gaba sai suka zo a ɓuye tunda cikin dare ne suka zo Muhammad ibn Maslama ya yi sallama Ka'ab ibn al-Ashraf yana tare da amaryarsa ya ji sallama ce waye ne ya ce Muhammad ibn Maslama ne tare da ɗan uwanka Abu Na'ila sai matarsa ta ce ina ga kakkaje dan na jiyo sautin jini inni asma'u sautad dami sai ya ce haba mu manyan mutane duk rintsi in aka kirawo mu ko yaƙi ne cikin dare za mu sauka
saboda wannan dan uwana ne tare muka sha nono da shi me kike ji ba wani abu da zai faru shine sai ya sauko ya same su 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 biyu daman shi ka abin nan shi Muhammad ibn Maslama ya ga musu duk tsarin yadda za a yi ce da ya fito ya sauko da makamin sa a jiki da haka suke ba wanda yake yawo sai da makami gudun wani abu na iya tasowa da makamin sa a jiki ya sauko ya same su ya sauko ya caba turare yana kanshi sai shi Muhammad ibn Salma ya ce na iya canshanar gashin nan naka naji yana kanshi ya ce a me matsala ka shinshina ya kama ya shinshina ya sake ce ya dan uwanka ma ya ce eh shinshina sai da suka tafke shi da karfi sai suka ce wa sauran mutane ku kama shi ku gama da shi to wannan shine to daga cikin waɗanda suka yi wannan aiki akwai shi Abbad ibn Bishr kamar yadda yazo a cikin tarihi ya halarci dukkan yaƙe-yaƙen da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga ciki akwai yaƙin Uhud akwai yaƙin Al-Khandaq ya kuma halarci yaƙin Yamama yaƙin Yamama shine yaƙin da Kausa da Musailimah al-Kazzab wanda suka yi da'awar wanda ya yi da'awar annabta bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam har ya jawo mutane da yawa suka bin shi a matsayin shi ma annabi ne zai zo ya ci gaba da nashi annabtan bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar ya kulla runduna aka tafi aka yaƙe shi to shi Abbad ibn Bishr yana daga cikin wadanda suka fita wannan yaƙi da cewa a lokacin bai fi shekara 45 ba to a lokacin ya yi wuta sosai kusan ma a halirai wannan gwabzawa ne aka kashe shi yana da shekara 45 a shekara ta 12 bayan hijira a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nada shi karbo zakkar kabilar Muzaina da kuma kabilar Banu Sulaym kuma a lokacin ghazwatu dhatir riqa Annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi rubi a wani gari kusa da Zulhulay kauye ne kusa da Zulhulayfa inda ake daukan ihrami a Madina to sai ya ce waye zai mana gadi sai wani mutum daga cikin mutanen Madina ya ce ni da kuma wani mutum daga cikin mutanen Al-Ansar ya ce shi ma da shi to wannan na cikin mutanen Al-Ansar din shi ne Abbad ibn Bishr suka tsaya cikin dare suna gadin musulmi don gudun kada a zo a kawo musu samami suna bacci ba su sani ba to a daidai wannan lokacin akwai wani daga cikin mushrikai an kashe matarsa wajen fada musulmi sun yi harbi kuma harbin ya samu matarsa shine shi kuma sai ya rantse da abun bautarsa cewa wallahi sai ya zubar da jinin musulmi ba kadan ba saboda sai ya fito farautar musulmi a daidai lokacin shi al-muhajiri da yake gadi sai ya ce zai dan yi bacci shi kuma al-ansari shine Abbad ibn Bishr ya ce to ni shi kenan ni zan zauna in yi gadin kai ka dan huta ya kwanta yana bacci shi kuma da ya gani shi kadai cikin dare sai ya tashi qiyamul layli sai kama sallah cikin dare wannan mushriki ya fito sai ya hango alamar mutum ya kuma fahimci cewa cikin mutanen annabi ne sallallahu alaihi wasallam saboda daga nesa sai ya dana ya sana kibiyarsa ya harbo sai ya same shi yana sallah bai yanke sallarsa ba ya ci gaba da sallah ya sake harbo ta biyu ya same shi ya harbo ta uku sai da ya same shi da kibu guda uku a jikinsa amma ko gezo bai bar sallar da yake ba haka ya tafi ruku ya tafi sujada jikinsa ya kace-kace da jini duk sanda aka harbo sai ya sa hannu ya cire ya ci gaba da sallah ya sa hannu ya cire jini yana zuba wannan muhajiri ya tashi ya ganshi kace-kace da jini ya ce ya haka ce ai harbi na ake cito ba za ka tashe ni ba ba ka tashe ni ba to haka suke da irin wannan juriya musamman in suna gaban Allah subhanahu wataala duk wani abu da zai taso ba sa jin shi harbo mutum da kibiya amma kamar ba shi aka harba ba ai wannan abu ba kowa zai iya shi ba to shi wannan Abbad ibn Bishr shine ya faro hakan ya faro daga gare shi yana ɗaya daga cikin jarumai da ake sifanta su da jarumta sosai a zamanin sa al-Imam al-Bukhari alayhi rahmatullah ya fitar da hadisi a cikin sahihin littafin sa daga nana Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam daga gida ya ji wani yana karatu a masallaci yana karatun Qur'ani sai Annabi yake cewa rahimahullah laqad azkarani kaza wa kaza ayatan asqattuhunna min surati kaza wa kaza ya tuna mun wata aya kaza da kaza a sura kaza da kaza da nake tsallakewa kamar yadda muka ce a karatuttukan da muka yi Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ake saukar masa da wahayi baya manta komai sanu qur'uka fala tansa sauraka za a gama karanta masa komai tsawon aya komai yawan su zai dawo ya maimaita su sahabbansa su dauka a bakin sa ba tare da wani abu ya sare ba to amma bayan wannan yakan iya ya manta wani abu bayan ya isar shine ma'anar illa masha Allah sai abinda Allah ya ga dama to sauraka bayan isar da sakon zuwa ga al'ummar sa to zai iya manta wani abu kamar yadda yace inna ma ana basharun mithlukum ansa kama tansaw fa idza nasitu fadhakkiruni ni mutun ne kamar ku ina mantuwa kamar yadda kuke ina manta ku tuna mu saboda cikin dare wannan sahabi yana karatun alqur'ani a masallaci sai annabi ya saurari karatunsa sai ji ya karanto wata ayoyi sai ji ya faɗi wata aya tsakanin aya da aya sai ki ce kai Allah ya ji kan wani Allah ya ji kan wannan bawa nasa ya tuna mun aya kaza da da nake sare yadda ita tsakanin aya kaza da kaza a sura kaza kaza a wata ruwayar ta Aisha radiyallahu ta'ala anha ce tahajjada annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi baiti annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana tahajjudi a gidana a daki na fasami'a sauta abbadin yusalli fil masjid sai ji sautin abbad shine abbad ibn bishr yana sallah a masallaci sai ji sautin sa yana karatun qur'ani fa qala ya aisha asautu abbadin hadha nabi ce aisha wannan muryar abbad ce nake ji ta ce da shi na'am muryar sa ce sai ce allahumma arham abbadan allah ka ji kan abbad kaga wannan ba karamar addu'a bace ba karamar falala bace annabi ya roƙa masa rahamar allah subhanahu wataala tun yana da rai tun bai mutu ba annabi ya masa addu'a allah subhanahu wataala ya ji kansa wannan kadan daga cikin falalar wannan bawan allah to waɗannan mutane guda biyu su ne waɗannan da shi Usayd ibn Hudhayr da Abbad ibn Bishr su ne kuma sun fito daga wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bayan sun je sun gana da shi a wani dare mai duhu suna fitowa sai ga wani haske a gabansu kamar fitilu yana musu jagoranci suna yana haska musu gabansu da aka zo rabuwa tunda ba gida ɗaya za su shiga ba wani ya yi damar ya hagu sai wannan hasken ya rabu biyu kowa sai nashi ya bi shi har gida to kaga wannan wata karama ce wanda za mu zo mu yi magana a kanta nan gaba Imam al-Bukhari ya ambaci wannan hadisi a kitabus sala inda ya ce babun amma bai faɗi sunan babin ba babun sai ya shiru kamar irin ya bar gurin daga baya zai zo ya ciki ya sa abin da ya dace da hadisin ya dai ga cewa hadisin zai yi daidai da kitabus sala kitabul masajid tunda muna cikin a cikin abwabul masajid muke hadisan da suke da alaka da masallatai to da ya kawo wannan hadisin za ku ga ciki babu maganar masallaci to sai yake sai ya ce babu sai bai bar bai faɗi ko babu me zai ce ba sai ya bar shi faka annahu bayyada lahu kamar ya bar gurin ne haka dan in ya dawo daga baya ciki ya sa abin da ya kamata ya sa sai kuma ya ci gaba da zama a haka ba tare da an ciki ba Ibnu Rushayb al-Busti shi yana cewa duk inda muka ga babun suna nan a cikin sahihul Bukhari za ka ga an ce babun amma babu matashiya to sai wani Ibnu Rushayb sai yake cewa shi yana fahimtar duk inda Bukhari ya ce babun to kamar fasili yake yi na babin da yake sama ya ambaci babi to in yace babun bai fadi wata matashi ya ba kamar fasali ne karkashin babin da yake saman sa ibnu hajar yace eh hakan zai yi amma inda munasaba yace kamar nan babu munasaba saboda babin da yake saman wannan shine idkhalul ba'iri fil masjid lil illa shine babin da ya kawo shigar da raqumi masallaci saboda wani dalili shine muka karanta a baya hadisan da ya kawo na shigar raqumi kawo hadisin Ummu Salama haka ne to wannan hadisin na Anas ibn Malik da ya ambaci wadannan mutane guda biyu ina magana da shiga da raqumi a masallaci babu saboda haka kaga ba za a ce wannan fasali ne karkashin wancan babin ba ba zai zama fasali ba to ta ina ne ya samu alaka da kitabul masajid ta ina wannan hadisin ya samu alaka da kitabul masajid alakar sa da kitabul masajid shine ta yadda waɗannan mutane guda biyu sun je gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama sun haɗu da shi a masallaci wannan shine abinda wasu malamai suka kaddara cewa haduwar su da shi a masallaci ne ba a gidansa ba sun haɗu da shi a masallaci sun zauna sun tattauna akan buƙatun da ya kai su har dare ya tsala duhu yayi suka fito daga masallaci wataƙila sun zauna har zuwa lokacin da isha'i tai aka yi sallar isha'i sannan suka baro cikin duhu Allah subhanahu wataala kuma ya karrama su da wannan haske wanda har zuwa gidajensu to kamar Imam al-Bukhari yana so ya ce falalar mutum ya tafi masallaci cikin duhu mutum ya shiga duhu ya je masallaci domin sa halartar sallar isha'i ko kuma sallar asubahi kamar ya ce ne fadlul mashi ila al-masjid fi al-laylati al-mudhlima falalar tafiya masallaci a lokacin da duhu yake dare yake da duhu kamar yana ishara zuwa ga wani hadisi hadisin Buraida wanda Imam Abu Dawud ya fitar hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bashiril bashaina fi dhulam ila al-masajid bin nuri tam yawm al-qiyama kaiwa masu tafiya da kafafuwansu cikin duhu zuwa masallatai kai musu albishir da cikakken haske ranar gobe kiyama to kamar Imam al-Bukhari yana ishara zuwa ga wannan hadisi sai dai wannan hadisi bai cika sharadin Imam al-Bukhari ba wannan hadisi ma a cikin sa akwai rauni a isnadin sa akwai rauni duk da cewa yana da shawahid yana da hadisai da dama da suka goyi bayan sa wanda ya zama hadisi ne hasan li ghairihi wanda Sheikh Nasiruddin al-Albani ma a cikin sa yau Abi Dawud ya inganta shi ya ce hadisi ne sahihi to kamar Imam al-Bukhari yana ishara ne da wannan hadisi cewa akwai falala mutum ya tashi cikin duhu ya tafi masallaci Allah subhanahu wataala zai bashi haske ranar gobe kiyama haske kuma cikakke to shine kawo wannan hadisin wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karrama wanda Allah subhanahu wataala ya karrama waɗannan sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wa sallam guda biyu da haske na zahiri wanda ya aje musu hasken kuma da za su samu ranar gobe kiyama wanda ya fi wannan da suka samu cika ya fi shi kuma wato girma to kamar wannan shi ne dalilin da ya sa ya ambaci wannan hadisi a cikin kitabul masajid za mu zo mu ƙara bayani insha Allah lokaci ya yi ma za mu sake bayani akwai maganar Ibnu Battal da kuma maganar tafiya da haske lokacin da za a tafi masallaci in za ka tafi masallaci shin ka tafi cikin duhu ko ka riƙe tocilan kana haska gagamanka wanne ya fi falala wanda zai tafi yana tuntuɓe da wanda zai tafi tar yana ganin abin da ke gabansa wanda ya fi samun lada wannan shi ne karatunmu insha Allah abin da muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.